بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci na ranar 13 ga watan Zulhijja shekarar hijira 1446 wanda ya dace da lissafin 10 ga watan June 2025 daga wannan masallaci na ‘yan buhuna a cikin garin Giyaɗe ƙaramar hukumar Giyaɗe a jihar Bauchin Najeriya tara ga wata ne? Tawa ‘yan albashi sun tara ga wata ne sun yi mini istidraki haɗuwa ce muka yi don sada zumunci don yi wa juna barka da sallah da kuma yi wa juna addu’a Allah Ubangiji ya karɓa mana ayyukanmu na alkhairi kuma ya sanya mu cikin waɗanda suka dace da dukkanin alkhairai na kwanakin Zulhijja da kuma fatan alhazanmu da ke ƙasar Makka wanda suka gama aikin hajji tsakanin jiya da yau Ubangiji Allah Maɗauki Sarki ya karɓa musu kuma ya sa su dawo gida kamar yadda iyayensu suka haife su ba tare da wani zunubi ba ɗan uwa kuma yayanmu Dr. Uthman Allah ya saka mashi alkhairi ya gabatar da maƙasudin taronmu kuma muna tare da ɗan uwa Malam Abu Waisa Muhammad Abdul Qadir Abu Waisa wanda abokina ne kuma abokin da'awa abokin aiki da kodayaushe muke tare da su a can Zaria an ce mu yi tunatarwa akan matashiyar wajabci ko muhimmancin koyan ilimin shari'a ga dukkan musulmi babu shakka wannan maudu'i ne da ya kamata kodayaushe mu dinga tuna wa junanmu muhimmancinsa musamman a yankunanmu ina nufin nan ƙasar Bauchi ko Guduri ko yankin Giyaɗe inda za ka ga cewa bisaraha akwai ƙarancin kulawar da muke baiwa koyan ilimin addini galibi mun fi sanya muhimmanci da dukkanin energy ɗinmu a kan ilimin boko ba kowa ne yake ganin cewa a tsayawa a koyi karatun addini wani abu ne mai muhimmanci ko abu da ya kamata a ciyar da lokaci a ciyar da dukiya a yi faɗi tashi a yi shige da fice wajen koyansa ba yayin da shi ko karatun boko ya riga ya samu wannan tagomashin wataƙila saboda ɗabi'ar ɗan adam na kalla bal tuhibbuna al'ajila ɗan adam yana son abu na nan kurkusa da kuma shi alfanun boko ana ganin kaman abu ne na nan kurkusa wataƙila a shekarun baya can duk wanda ya yi boko ana fatan kawai ya riga ya tsira da takaicin duniya da talaucin duniya da rashin abin yi ana ganin ya tsira amma a ilimin addini to ana ganin kawai kaman wanda ya rasa abin da zai yi ne wanda ya rasa abin da zai da lokacinsa ko kuma wanda tsautsayi ya auka masa to shi ke shiga harkar karatun allo karatun islamiyya karatun addini balantana ha ce ya zurfafa ya zama wani shehi ko wani malami ko wani mai karantarwa wannan ana ganin kamar wani aiki ne na waɗanda suka rasa aiki wannan shine mental make up shine tunanin galibin mutane to gaskiya saboda Allah akwai buƙatar mu canza tunani mu canza lali saboda nasoshi na shari'a da suka zo a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma al'adar musulmi tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zamanin bayansa zamanin sahabbai da tabi'ai da na bayansu har zuwa nan kurkusa al'adar dukkanin daukacin musulmin duniya shine bayar da muhimmanci akan koyon karatun addini da kuma daukan muhimmancin koyon karatun addini kamar muhimmancin ibadoji na wajibi sallah azumi zakka aikin haji da sauransu wadanda dukkanin su ba su yiwa sai da ilimi na addinin musulunci da haka nake ganin ni a karan farko zan tunatar da mu wasu nassoshi a cikin alqur'ani da sunna a gurguje kafin dan uwa malam Abu Waisa ya zo shi kuma ya ƙara ta'aliki akan haka game da nassoshi da suka zo dan nuna muhimmancin a tashi a koyi ilimin addinin musulunci Allah madaukakin sarki yana cewa yana umarni ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul Taha cewa wa qur rabbi zidni ilma yace kuma kace ya Allah ubangijina ka ƙara mini ilimi malamai suna cewa babu wani abu haka ƙarara da Allah madaukakin sarki yau manzansa umarni da ya nemi ƙarin sa irin wannan umarni da aka yi masa na ya nemi ƙarin ilimi Allah ya ce mishi wa qur rabbi zidni ilma hakanan a wani waje Allah yana cewa kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab cikin suratul zumar kenan Allah ya ce kul ka ce musu hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun shin waɗanda suka yi da suke da sani za su iya yin daya da waɗanda ba su sani ba lalle ba za su yi daya ba Allah ya ce innama yatadhakkaru ulul albab kadai waɗanda suke iya tuna abubuwa yadda ya dace su ne waɗanda suke ma'abuta hankali Allah ka sa mu cikinsu hakanan a cikin suratul mujadala Allah yana cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ubangiji ya ce yana ɗaukaka darajar waɗanda suke imani da kuma waɗanda suke da ilimi a cikinku matakaiya masu yawa hakanan Allah madaukakin sarki da kansa yake ba mu labari cikin Ali Imran fadin sa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah yace ubangiji da kansa ya shaida cewa babu abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai shi hakanan mala'iku suma sun shaida cewa babu abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah sannan Allah yace wa ulul ilmi da ma'abuta ilimi qa'iman bil qist yana tsaye akan adalci wato Allah madaukakin sarki ya labarta mana cewa ma'abuta ilimi sune kan gaba cikin bayinsa bayan mala'iku wajen shaida dayantaka Allah da cancantarsa da abauta masa da tabbatar da tauhidinsa hakanan Allah madaukakin sarki da yake bayani har ila yau cikin Ali Imran yake cewa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم باب wanda ya san tsantsar fassara alqur'ani sai Allah madaukakin sarki sai kuma malamai a bisa qira'a wanda za a yi wasu likin والراسخون في العلم sai kuma malamai waɗanda kafafunsu suka tsayu a cikin farfajiyar ilimi su ma Allah madaukakin sarki ya bada shaida akan cewa suna sane da tsantsar fassarar sakon Allah shine alqur'ani mai girma hakanan kuma Allah madaukakin sarki a cikin suratul fatir yake ayyana cewa lallai waɗanda suke masu tsoron shi yadda ya kamata sune masana ilimi da Allah yake cewa innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama waɗanda kadai suke jin tsoron Allah madaukakin sarki a cikin bayinsa sune waɗanda suka san Allah ɗan uwa masu albarka waɗannan wasu ne daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma wanda daga cikin su zamu yi istinbatin muhimmancin ilimi a rayuwar musulmi kuma duk wannan abin da ake faɗa game da ilimi ana magana ne akan ilimin addini ko da wani ilimi daban na rayuwar duniya ko na boko ko na sana'a zai samu falala a kasancewar shi abin kirki abu mai daraja to sai dai in ya biyo sawun wannan ilimi na addini saboda haka mu gane duk inda ka ji wani nassi na shari'a yayi magana akan falalar ilimi da darajarsa da umarni akan neman sa wannan yana komawa ne kai tsaye zuwa ga ilimin addinin musulunci al-imamu ibnu maja ya rawaito hadisin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yace talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi. Malamai suna kasa ilimi ta fuskar wajibcin neman sa zuwa gida biyu. Akwai ilimin da neman sa fardu ainin, dole ne akan kowa, wani bai dauke wa wani. Wani irin ilimi ne wannan? Shine ilimin abin da ya shafi abin da zaka bauta wa Allah da shi, tun daga sanin Allah, sanin dayantakar Allah a wajen kasancewar shi mahalicci, a wajen kasancewar Allah wanda ya cancanta a bautata masa, a wajen kasancewar Allah madaukakin sarki ya siffanta da siffofi da kyawawan sunaye wanda ya kadaita da su, da sauran haƙoƙin Ubangiji madaukakin sarki akan bayin Allah, da kuma sanin wato abinda zaka bautata wa Allah da shi na Alƙur'ani, abinda ya zama na dole, ma la yasau jahalu, wanda bai dace a ce ka jahilce shi ba. Mafi karanci shine mutum ya iya karatun Fatiha lafiyayya wanda zai sallah da ita, da sauran zikirori da addu'o'i da ake yi a cikin salloli, da yadda ake yin tsarki, abinda ya shafi tahara da alula da wanka na ibada da ya shafi maza da mata da sauransu, da kuma abin da ya shafi mu'amala ta yau da kullun ta addini, kamar abin da ya shafi rafkanuwa, abin da ya shafi ababen da ke karya alula, abubuwan da ke bata ibada da sauransu, abubuwan da dole sun shafi ibadarka da alaƙarka da Allah madaukakin sarki. Hakanan kuma ibada wanda ke zuwa lokaci bayan lokaci, kamar ibadar azumin Ramadana, wajibi ne a koda yaushe mutum ya nemi sanin wannan ibada. Haka ibadar aikin haji ko ibadar zakka ga waɗanda Allah ya huwace musu, to haka ma ibadar aure ga wanda ya tunkari aure. Yana daga cikin abin mamaki shine duk wata sana'a da mutum zai koya, zaka ga cewa babu yadda za a yi mutum ya zama tela ko ya zama mai wanda ko bakanike ko mai aikin gyaran kwamfuta ko magini ba tare da ya koyi wannan sana'a ba. Babu yadda za a dinga bashi aiki haka nan kawai, ba a san tarihin ya taɓa koyan sana'ar, misali gini, kawai ka ba mutum filin ka ce ya gina masa, babu yadda haka za ta yi. Dole sai an san shi a matsayin magini, an san cewa kuma wane da wane da wane sun taɓa bashi aikin gida kuma ya gabatar da wannan aikin kuma an ga nasara, sannan za a bashi wannan aiki. Amma ayyukan ibada to ba wanda yake damuwa da ma wai sai ya iya, wani ma har ya shiga limanci ba tare da an san ya taɓa koyan ilimin addini ko ya da wannan sibi a karatu ba, amma da an ganshi da yake kyawu kama a cikin mutane a ce gafarta malam bismillah, kuma sai ya shiga ya mutane limanci, musamman in sallar ta rana ce ko take da rufin asiri. To haka kuma zaka ga mutum ya je yayi aure, abinda duka rayuwar shi za ta canza gabaki daya a sanadiyar auren nan, amma bai da masaniya kwata-kwata akan abin da shari'a ta tanada game da riƙe aure ko game da haƙoƙin iyali ko da game da zamantakewa aure. Wani ya daga cikin abin mamaki a ƙasashen mu jama'a. Kuma haka za a yi ta trial and error har a shekara 40 a haka, ko a rayu ko a mutu ko auren ya tafi ko a yi saki, sai dai yadda ta kama kawai. Allah ya kyauta. Saboda haka ibadoji waɗanda suke zuwa lokaci bayan lokaci, to wajibi ne su ma a duk lokacin da suka tunkaro to ya zama mutum ya zama equipped, ya shirya ma wannan ibada ta hanyar sabunta iliminsa game da wannan ibada. Wato idan azumi ya tunkaro, alhamdulillahi Allah ya huwace mana malamai a ƙasar nan, zaka ga ai ta yin muhadarori da laccoci da karatuttuka da tunatarwa a kabun shafa azumi. To bai kamata ka bari azumin nan har a fara shi baka tsanci komai akai ba. Haka lokacin aikin haji, duk wanda ya biya kuɗin aikin haji ko aka biya masa kujera ya san akwai bita da ake yi ma alhazai, to ba daidai bane ka koma gefe kai baka je ka koyi waɗannan ayyuka ba, kuma a je wajen aikin hajin nan ga ɗan karen tsada, sai ya zama kawai asara ne. In bacin alƙawarin da Allah ya yi na kunyata shedan a ranar Arafa, cewa dukkanin bayi da suka tsaya a Arafa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisin Muslim ya ce Allah madaukakin sarki zai kusanto zuwa ga filin Arfa zuwa ga bayinsa dake tsaye a Arfa sannan ya ce wa mala'iku ku zo ku gani ku zo ku gani ku zo ku ga bayina da suka taru dan neman yarda ta da tsantsanta bauta gare ni kuma ku sheda na gafarta musu gabaki daya na enta su don bacin wannan alƙawari na Allah da kuma yadda Allah yake kunyata Iblis a ranar manzo Allah yake babu rana a shekara da Iblis ke shiga cikin kunci da kunyata kamar ranar da ba dan haka ba to da zaka yi cewa mafi yawan mutane asara kawai suke zuwa wannan aikin hadisi amma sai dai ka tsaya a Arfa to ana fata ka shiga cikin wannan falala ko da an samu wasu kurakure Allah ka gafarta mana to wannan nau'i na ilimi da ya shafe ka kai tsaye ya kai musulmi to dole ne ka iya shi babu wani uzuri daka sai ka tsaya kai wa kanka muraja'a kaga cewa shin kana da wannan nasibin a cikin masaniyarka game da addinin Allah shin ka iya karatun alqur'ani gurgurdan abinda zaka yi ibada da shi ka iya cikakken salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka iya zikirorin da ake na du'a ulistiftahi na ruku'u tasbihin ruku'u da na sujuda da tahiyya da addu'o'in da ake a cikin tahiyya da azkaru da ake yi bayan sallah shin ka iya wankan janaba shin kin iya wankan haila shin ka iya addu'o'in da ake yi a lokacin bude baki shin ka san me ke karya azumi me ke lalata shi shin ka iya abin da ya shafi addu'o'in da ake yi a lokacin ainihin tarawa da iyali duk waɗannan dole ne akan kowane musulmi sune abin da ake cewa fardu ainin na ilimi kuma waɗannan abubuwan jama'a Allah ya sauƙaƙa su zaka iya shirar wata uku zuwa wata shida a rayuwarka ka koye su wato ba sai ka zama ɗalibi na dindindin ba inda ka yi ne koyon su zaka iya su an samu wasu cikin sahabbai da suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zauna mako ɗaya mako biyu wata ɗaya wata biyu sai su koyi irin waɗannan abubuwan su koma cikin iyalansu a garuruwansu irin su Maliku bin Huwairith da makamantansu to ɗayan nau'in na ilimi shine abin da ake ce ma fardu kifaya wato al-ilmun nazari ilimi wanda yake buƙatan sai an bashi lokaci sai an sha wahala sai an tafi darul gurba sai ka bar garinku sai ka je kai almajirci sai ka ci gajala sai ka sha sauro sai an dake ka sai ka ji takaicin wai me ma ya kawo ka shine ilimin da za a je ai hadda alqurani a karanta shi a rubuta shi akwai tafsirin sa akwai tajwidin sa akwai qira'atu din sa akwai ilimin hadisi akwai isnadin sa akwai matanin sa a haddace shi a san fiqihun sa a san tarihin saukan sa a san nasukh wal mansukh akwai ilimin fiqh tun daga kananan littafai su ahlari su ishmawi su iziyya zuwa risala zuwa muktasar har zuwa mutawwalat haka nan ilimin tauhidi akwai kananan littafai matsakaita da manya akwai littafai da suke karantar da aqida da wanda suke karantar da yadda ake raddi ga aqidu na yan bid'a haka nan ilimi na tarihi haka nan ilimi na lugal arabiya wannan kan zakai tai al-imam ibn abdul bar yake cewa wannan shi kan baya taba isa yace duk ilimin da zaka koya dan ka zama malami ko kai bincike ko kai nazari ko ka karantar yace wannan ba zai taba isa ka ba sai dai kai tai har zuwa mutuwa kawai da kai da mai neman kuɗi ba ku taba koshi asan duk wanda ya sa harkar shi neman kuɗi babu ran da za a ce wai wannan ya ce to alhamdulillah yau na samu iya abin da nake so bari zauna kawai in ci har in mutu lafiya daga ranar masu kuriya sai ya haukace ko a ce an mishi baki ka taba ganin mai kuɗin da ya taba yin haka kullun yana samu yana ƙara hangen na gaba ne yana so ya canza club din daga masu miliyan 100 ya koma na 200 ya koma na 500 ya koma na 1 biliyan ya koma na 1 biliyan 10 har ya koma a ce shi fi kowa kuɗi a Najeriya daga nan ya nufaci Afirka har duk duniya inda ya samu wannan kan kamar yadda yake cewa law kana libni adama wadiyan min zahabin ko wadiyan min zahabin labtaga an yakuna lahu thalatha ko labtaga an yakuna lahu ithnan da dan adam za a cika mishi kwazazzabo guda ko guda biyu da zinariya sai fatan su zama biyu in ɗaya ne ko ya fatan su zama uku idan biyu ne so raka ilimi wanda ake malanta ake zama malami da shi mai karantawa da shi wannan baya isa kuma dama a cikin sunnar da Allah ya tsara a rayuwa ba kowa zai kai wannan matakin ba. Amma wancan na farkon to shine mafi muhimmanci da ya kamata ko da yaushe wato ainihin wato musa kafa wando ɗaya da neman shi. To abin da yake ba mu tsoro a matsayin mu na ɗaiɗaiwan mutane ko a matsayin mu na ƴan uwa shine yadda zamu ga cewa wato mutanen mu ba su damu da irin wannan karatu. Ya kamata a ce a matsayinka na musulmi, shin matashi ne kai ko kwarijo ko dattijo, kana da wani malami wanda kake zuwa ɗaukan karatu a wurinsa? Kullum aya ɗaya ko biyu za a ƙara maka a rana ko a mako, za ka je ka koya, kai ta karantawa, ka haddace ko kai laushi da shi, sannan za ka je a koya maka fassararta, za ka je a koya maka aƙalla ahalari da ishmawi da iziya wanda za su koya maka ibadoji na yau da kullum. Za ka koyi littafan hadisi aƙalla ‘yan ƙananan nan, su arba'una haditha, su bulugul maram, su riyadus salihina, su umdatul ahkam, aƙalla waɗannan littattafai da kowa yake ganin wallansu a ce ka san hadisan da ke ciki, ka san ma'anarsu, kuma kana aiki da su, kana ƙoƙarin ka ka ɗabbaka abin da ke cikinsu na aiki. Jama'a, wannan wajibi ne akan kowane musulmi, wajibi ne musulmi mu tashi mu nemi ilimin mu na addini. Kuma kasancewar a garin da nake ko a unguwar mu babu malami ba fa uzuri bane, ba uzuri bane, domin har yanzu babu university a garin Giyaye. Kuma na dindin a makwabtan mu university mafi kusa shine Hala Gadau ko kuma Azare ko, amma kuma yanzu a nan aka ce a tsantsanta za a iya samu sama da mutum 50 suna da digiri. Kowa ya fita daga garin ya je wani gari ya dawo, wani ya tafi Jos, wani ya tafi Bauchi, wani ya tafi UK, wani ya tafi ABU, wani ma sai ya kai Ibadan ya je ya yi digiri, wani ma ya yi digiri na biyu. Ashe kaga ilimin duniya ba mu ɗauka cewa uzurin mutum da babu jami'a, babu university a Giyaɗe mace to shikenan hasiran da gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya ta yi raɗi ta yi mana jami'a, to ma yi karatun jami'a tunda ba ta yi ba ruwanmu. Kamar yadda kuma idan aka ce ga wani mara lafiya, aka ce asibitocinmu na Giyaɗe cutar da yake fama da ita ta fi ƙarfinsu, nan da nan za a ce to a garzaya da shi ko Azare ko Misau ko Bauchi ko Kano, ba za a ce ai a kyale shi kawai ba, a kyale shi kawai tunda a nan babu abin da za a yi masa magani, babu abin da za a duba shi a ce a kyale shi ba. So da aka mu gane muhimmancin wato wannan al'amari, domin shi ilimi yana tarbiyyar zukatanmu ne ya raya su, ya sanya su zama masu kyakkyawan tsari da tsayuwa akan addini, don ya zama hakan ya amfane mu a rayuwarmu ta duniya, ya kuma amfane mu bayan mun koma zuwa ga Allah insha Allah. Abu na gaba da nake so na kawo mana a karna cika mana dogon surutu, akwai hadisi na Imamu Abu Dawud wanda yake nuna mana falala da muhimmancin ilimi. Al-Imamu Abu Dawuda ya rawaito wannan hadisi ne daga sahabi Abu Darda'i, Allah Ubangiji ya kara masa yarda. Abu Darda'i aka bada labari daga Kathir ibn Qais yake cewa mun kasance muna zaune a masallacin garin Dimashqa tare da sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Darda'i, sai wani mutum ya shigo ya ce ya Abu Darda, na taho ne takanas ta Madina, tun daga Madina tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tawa zuwa Dimashqa, kamar a ce tun daga nan Giyaɗe har zuwa kamar Lagos nisan ya kai haka. Yace na tashi ne musamman, na taho don wani hadisi kwaya ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na ji Huzaifa yana bada labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace kuma kai ka gaya masa, yace Huzaifa ko waninsa ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai ka gaya masa wannan hadisin, yace kuma ban zo nan don neman wata bukata ko don ka bani wani aiki ko sana'a ko ka taimaka mini ko ka siya mini abinci ko ka siya ma yata gado, duk ba wannan ya kawo ni ba. Yace wannan hadisin kwaya ɗaya shi ya kawo ni, na zo ne saboda an ce kai ne kake bada labarin cewa ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila aljanna. Da gaske ne ka ji manzo Allah yana faɗin wannan magana cewa wanda duk ya shiga tafarkin wata hanya ta neman ilimi, to hakika Allah ya sawwaka mishi hanyar samun aljanna. Duba hadisin gaba, ce man salaka tariqan duk wanda ya shiga wata hanya malamai suka ce an kawo hanyar da na kira don na cewa hanyoyin samun ilimi suna da yawa hanyoyi ne mabambanta da zaka iya bin duk wanda Allah ya huwace maka don samun ilimi ya zama na kuma kana neman ilimin nan ne don Allah don neman yarda Allah don sanin addinin Allah yana da hadari ka nemi ilimin addini don duniya ko dai dan kai ka fada da malamai ka dinga ce musu to ai mu dai mun yi ilimin a bace mana jahilai ko kuma dan kai jayayya da jahilai kai ta musu kana jayayya abinda ya zama al'ada a wajen wasiyin ko kuma dan ka nemi wani abun duniya da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya nema dan haka ranar alkiyama linzami za a sa mushi a kai shi gidan mutu Allah ka tsare mu shi ilimin addini ana neman shi ne don Allah sayyidina abdullahi yace kwarai da gaske lallai na ji wannan hadisi har ya kara mushi da cewa wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibul ilm lallai malaiku suna wato shimfida fukafukan su ga mai neman ilimi ridan li talibul ilm wa innal alima lallai shi masanin ilimi latastaghfiru lahu ko la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wa hatta lihitanu fil miyah kuma wanda yake ma'abucin ilimi zaka tar cewa dukkanin halittun Allah na cikin sama da wanda suke kasa suna nema mishi gafara suna neman Allah ya gafarta mai zunubansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta kifaye dake cikin ruwa annabi ya kare cewa wa inna fadlal alimi ala al'abidi ka fadlil kamari lailatal badri ala sa'iril kawakib lalle fifikon da malami yake da shi akan wanda ke bauta Allah ba bisa tafarkin ilimi ba to kaman fifikon farin wata akan sauran taurari a dare irin na 13 ko 14 ko makamancin sa a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa innal ulamaa warathatul anbiya su malamai magada annabawa ne wa innal anbiyaa lam yuwarithu dinaran wala dirhaman kuma annabawa ba su bar musu gadan dukiya ba amma sun bar musu gadan ilimi abinda Allah ya aiko annabawa da shi na shari'a to sun bar ci gaba da yada wannan sako zuwa ga malamai masana addinin musulunci saboda haka ya kai dan uwa abin falala ne abin kirki ne a ce ka samu kanka a matsayin ɗaya daga cikin tawagar waɗanda suka gaji aikin annabawa wanda za su ci gaba da gabatar da aikin annabawa a ainihin bayan ƙasa ƴan uwa masu albarka al-imamu ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin tafin shi mai suna miftahu daris sa'ada ibn al-qayyim yayi tattaunawa mai tsayi a cikin wannan littafi wajen bayani game da falala ilimi sai dai kawo fuskokin falala ta ilimi wajen guda 130 cewa falala ilimi hujja kaza saboda abu kaza saboda abu kaza saboda abu kaza kace mene yawa mun yawa na magama abin nan ta tunda akwai dan uwa kamar yadda na fada malam Abu Waisa Muhammad Abdul Qadir Shitu Abu Waisa abokinmu ne dan uwa ne mai da'awa tare muka zo da shi daga Zaria zai zo insha Allah ya karba ya danyi abinda ba a rasa ba abinda na fada ya zama dai ina fata Allah ya bamu ladani da ku Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarmu Allah ya gafarta mana zunubanmu abinda ya zama kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah